sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 6 ga watan Satumba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, ma'aikatar tsaron Rasha tana shirin siyo miliyoyin rokoki da makama a tilari daga ƙasar Koriya ta Arewa saboda yakin da take yi a Ukraine, a cewar wani bayanin sirrin da ma'aikatar leƙin asirin Amurka ta bankaɗo. Sakatariyar harkokin wajen Burtaniya tana shirin kama aiki a matsayin sabuwar firaministan Burtaniya, inda za ta maye gurbin Boris Johnson lokacin da ake fama da tabarbarewar tattalin arziki da kuma tsadar makamashi. Ganin shugaban Amurka Joe Biden ya kimtsa ya amshi bakoncin tsohon shugaba Barack Obama da uwar gidansa Michelle Obama domin kaddamar da zanen hotunan su a hukumance a fadar White House a gobe Laraba.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Jamhuriyar Nijar ta gano wata sabuwar dabara da masu safarar miyagun ƙwayoyin ke amfani da ita wajen shigar da kayayyakin su ƙasar da ma tsallakar da su ƙetare.
Sabon salon su a cikin kolokolo ne ake saka ta, lokacin an ka iso da ita gaya sai ta biyo ruwa daga can Benin.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutum 51 sanadiyar ambaliyar ruwa. Wannan na zuwa ne yayin da hukumar yanayi ta Najeriya ta yi hasashen yiwuwar samun ambaliyar ruwan a wasu sassan ƙasar a wannan makon. Muna kuma tafa da rahoto akan cutar zazzabin shawara da ta kashe mutum 14 a Najeriya a cikin wannan shekarar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar tsaron Rasha tana shirin siyo miliyoyin rokoki da makama a tilari daga ƙasar Koriya ta Arewa saboda yakin da take yi a Ukraine, a cewar wani bayanin sirri da ma'aikatar leƙin asirin Amurka ta bankaɗo. Wani jami'in Amurka da ya nemi a saka sunansa da ya tsokaci a kan bayanan sirrin da aka gano ya faɗa a jiya Litinin cewa yanzu da Rasha ta koma ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta zama saniyar ware, hakan na nufin sojojin Rasha na ƙara shan wahala daga ƙarancin kayan yaƙi a Ukraine saboda a wani ɓangare ba ta iya aika kaya da kuma takunkumai. Ma'aikatar leƙin asirin Amurka ta yi imanin cewa Rasha akwai yiwuwar nan gaba za ta sayi ƙarin kayan soji daga ƙasar Koriya ta Arewa. Bayanan sirrin shi ne na farko da jaridar The New York Times ta buga. Sakatariyar harkokin wajen Burtaniya Liz Truss tana shirin kama aiki a matsayin sabuwar firaministan Burtaniya, inda za ta maye gurbin Boris Johnson a lokacin da ake fama da tabarbarewar tattalin arziki da kuma tsadar makamashi. Johnson ya kai gabar da zai murabus a hukumance ga sarauniya Queen Elizabeth ta biyu a Balmoral Estate a Scotland. Kana daga bisani sarauniyar za ta nada Truss a matsayin prime minister. Truss mai shekaru 47 ita ce za ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar a matsayin prime minister Burtaniya ta hudu a cikin shekaru 6. Da yake jawabi a wajen ofishin prime minister a birnin London, Johnson ya faɗa a yau Talata yana mai cewa ina alfahari cewa na cika alƙawarin da na yi wa jam'iyyata a lokacin da kuka yi min alfarma kuka zaɓe ni. Truss ta yi galaba a kuri'ar da jam'iyyata ta kada, inda ta kada tsohon sakataren Bitel Malin ƙasar Rishi Sunak. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a Jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar gano yadda masu fataucin ƙwayoyin suka ɓullo da dabarar amfani da ruwan kogi don tsallaka iyakokin ƙasar, inda daga bisani masu babura ke isar da hajojin da suka shigo da su zuwa sassa daban-daban na Nijar da ma ƙasashe makwabtanta irin su Libya da Mali. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A yayin da take gabatar da wasu mutanen da tace jami'anta sun kama a farkon watannin na Satumba a birnin Yamai ne, hukumar yaki da fatocin miyagun kwayoyi Okritis ta sanar cewa masu wannan haramtacciyar sana'a sun fara amfani da hanyar ruwa don kaucewa matakan tsaron kan hanya. Ga ƙarin bayani daga bakin kakakin hukumar 'yan sanda ta ƙasa, Komisar Nana Aishatu Usman Bako.
Wasu matasa su biyu da aka kama a nan karshe kwar ta gi nan ga Niamey. Ra biyu ga wanga sabon watan September kenan. Wata sabo kwaya ce anka samu da su ake ce ma amlesia. Ita wannan amlesia kin ba ko ina ba ake samun ta. Ba kowa ba yake samun ta sai wani da wani. Kenan sai mai aljihu da nauyi. Bancin wannan kuma an samu su tramadol tare da su. Kilo wajen 109 anka samu na cannabis kin. Don ka a cikin ta ne ke da wannan kumshi 13 na amlesia. Kudin ta ₦11,000,000. Da jika 46 in an saida ta take kamawa. Bancin wannan kuma inte da police secure su ma sun aza hannu bisa kan wannan taliki don shi ma an samu kwaya wajen kilogram 40 da yan kai a bisa kan shi. Sabon salonsu a cikin kolokolo ne ake saka ta, don in anka iso da ita gaya sai ta biyo ruwa daga can Benin.
Kungiyoyin da ke ayyukan waye kan jama'a a game da illolin ta'ammali da miyagun kwayoyi sun bayyana damuwa dangane da yadda al'amarin ke kokarin samun gindin zama a yan shekarun nan a Niger, domin bayanai na nunin dimbin matasa sun rungumi abin ido rufe. Ganda Salai shine shugaban kungiyar Adena.
In mutum ya fara shan crack sai dole a latilis ya samu, in bai samu ba sai ya yi sata. Shike sa kun gani yanzu ƴan mata namu yarinya ta zan barawo. Kun ga yaki da miyagun kwayoyi ba zanken ƴan sanda bane, ba zanken gwamnati da ba, na kowa da kowa. So tuku ƴan jarida ku ne ya kamata ku bude mutane Kano.
Shugabar kungiyar Emergency Police Jamila Amadu na alakanta yanayin da aka shiga a yau da sakacin iyaye akan maganar tarbiyyar yara. Saboda haka ya zama wajibi al'umma ta kula, in ji ta.
Tun da yaro ya hita baka san inda yake. Ya ta ya bi wata tabi'a, ya ta ya kwaso kwaya yana sha. Yana sha kenan abun dole ne zai zama maka matsala. Har ya komo ma cikin gida yana tabi'o'in nan. Har yara kanana ma wanda a kannan shi ma su ma sai ya koya musu. Kenan duka gida sai lalace, kenan a sa ido bisa kan yara. Ina suke zuwa da wa suke mu'amala?
Jamhuriyar Nijar da ke tsakiyar yankin Sahel na matsayin wata hanyar da masu safarar miyagun kwayoyi da ke fitowa daga kasashen gabar tekun Gine ke ratsawa a kokarin isar da hajoji zuwa yankin Maghreb. La'akari da wannan dubara yasa hukumomin kasar tsaro da matakan tsaro, dalili kenan su ma dilolin kasa da kasa suka canza salo, inda suka fara tsallako kasar ta hanyar kogin Kwara ko kuma Fleuve Niger, wanda ke ratsa jihohinta uku, wato Tillaberi da Yamai da Doso, don cin kasuwannin kasar ko su fita kasashe irin su Libya da Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar sun fitar da wata sanarwa da suka buƙaci gwamnati ta rufe sansanin karɓan bakin haure da ke Agada, wanda shi ne sansani mafi girma a Nijar. Kiran ta kungiyoyin fararen hulan na zuwa ne bayan zanga-zanga da bakin hauren suka yi, wacce ta tada hankalin al'umma matuƙa. Dubban bakin haure ke shiga Agadez bayan da ƙasar Algeria ko Libya ta koro su, inda yanzu haka sansanin ke karɓan bakin haure kusan 5,000. Ga dai rahoton wakilin Muhammad Mahmud daga Agadez.
Gamayyar kungiyoyin farar hula a Agadez sun fitar da sanarwa inda suka buƙaci ga gwamnatin Niger da su rufe sansanin karɓar bakin haure da ke Agadez. Wannan ba shi ne karo na farko da kungiyoyin ke buƙatar a rufe sansanin ba. Amma ba tare da cimma nasara ba, sanarwar ta biyo bayan jiyar zanga-zangar da bakin hauren suka yi da sunan jan hankalin mahukunta mai da su kasashensu. Wannan karan dai kungiyoyin sun kudura aniyar ci gaba da gwagwarmaya har sai sun ga an rufe sansanin. Lawal Udu shi ya karanto sanarwar.
Sanin kowa ne daman bakin hauren ga da aka kawo su ba shawarcin ba za a kawo su, tunda da yiwuwa a ce bakin haure su zo a cikin kasa mai doka da komi har suka yi zanga-zanga, ya zamanto suka addabi kowa da mata da yara da abun nan shine muka ce ruma wannan ba mu shiru biska wannan abun nan za mu yi gogurma ya tsayin daka mi kira da babban murya gwamnati wannan ko bakin hauren ba gurin su bane ba muna kira da babban murya da gaugawa wannan sandar in arhishi musu shafa mana lafiya tunda menene amfanin zaman su nan gurin tarbiyyar su ta bu mata ta mu samantace su ta bu mata ta mu da kuma ta ba har su zo suna fitowa daga cikin sandar in ma in kai diba biri yana kama da mutum tana yiwa wata manufa ce gare su wani guri ne da gare su
zargin fa'e da sace-sace na daga cikin dalilan da suka sa al'umma ta da hankali
mu abinda muke bukata zaman lafiya su bar mana bakin kofar gidajen mu su bar mana yawo cikin unguwa wurin da aka kebe musu wanda ya zanna su ne su dawo ma mana su zamana nan duk abinda za su musu shi nan riyakka bata isa ta fito ba matakka bata isa bata fito suna dire-diren gidajen mutane mu sun zame mana alƙaƙai sun zame mana istuwar mu uwayen jiya ba mu iya siffartan shi fi sabilillah wanga abinda muke ciki Allah kada ya san abinda muke ciki mu din suka yi tashin hankali da iko suna biyan juna cikin wanga tituna kusa da gidajen mu wai OEM kin gabata akai gara shikin su ne gare su kenan an mu za mu bar musu tai kasa sai mu tai dashikan mu can
tuni dai ofishin da ke kula da bakin haure na majalisar ɗinkin duniya ke shirin ganawa da kungiyoyin danganan an samu mafita in ji Oscar Safari ina ganin wannan sanarwar da kungiyoyin suka fitar su yi sauri da yawa kamata yayi su bididdigin abin da ke faruwa kafin su buƙaci hakan amma za mu nemi tattaunawa da su don neman hanyoyin magance waɗannan matsalolin ka san mun fuskanci wasu matsaloli ne da suka hana mu da bakin hauren zuwa kasashen su da duk waɗannan abubuwan ba za su faru ba kuma mu ne muke ɗaukar nauyin bakin hauren ba gwamnatin Niger ba amma duk da hakan ana samun bakin hauren da suke koma kasashen su ba tare da sun jira mu mai da su ba mafi aksarin bakin hauren da ke zaune a sansanin dai an kasashen Afirka ta yamma ne irin Somali Guinea Nigeria da kuma Ghana Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu Yayin da hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa wasu bangarori na kasar za su iya fuskantar ƙara mummunar ambaliyar ruwa a wannan makon, gwamnatin jihar Jigawa ta tabbatar da mutuwar mutum 51 sanadiyar ambaliyar wadda a yanzu haka take barazana ga sassan jihar. Sai dai a yayin hira da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, mataimakin gwamnan jihar ta Jigawa Alhaji Umar Namadi ya ce suna daukar matakan rage radadi ga waɗanda iftila'in ambaliyar ya shafa.
Kusan duk shekara ana samun ambaliyar ruwa a jihar Jigawa, amma dai ta wannan shekarar sai ta zo da wani irin salo na daban wanda yake wuraren da ba a taba samu ba an samu. Akwai inda ma mutanen suka bada ba asincewar shekara 100 da suka gabata ba su ga ruwa ya sha wurin nan ba, amma wannan shekara an samu wannan. Saboda haka kaga wannan wani al'amari ne na daban da Allah ya kawo shi, kuma ba wanda zai iya magance wannan al'amari sai Allah.
Mutane na cewa an samu rasharshen rayuka a sassan Jigawa, akwai alƙalma?
To gaskiya dai bisa abin da muke da shi a hannunmu shine kusan mutum 51 suka rasa rayukansu a cikin wannan al'amari a yanzu. Dukiya kuma ta gidaje da kuma gonaki gaskiya ba za su lissahuwa.
Me gwamnati ke yi watakila a matakin farko musamman agajin gaggawa don tallafawa waɗannan mutane?
Agajin gaggawa kawai abinda muke wa mutane, gidan mutum ya rushe ga baki ɗaya, dole a ɗan samu masa wuraren matsuguni da za su zauna, a ko dai awa Allah makarantu a gyara a kai su makarantu, sannan kuma a kawo musu kayan abinci su samu yadda za su ci abinci, domin za ka ga mutum gidansa ya rushe ya fita daga gidan bai dauki komai ba, saboda haka ba magana, ba shi da abinci, ba shi da matsuguni. Sannan kuma a koyaushe addu'i da aka yi wannan mukan sa ma'aikatan mu na lafiya su je su samu mutanen nan domin a kula da lafiyar su. Sannan akan ba su gidan sauro, akan dan ba su tabarmi, akan ba su kuma barguna.
Kwararru sun ce duk lokacin da aka samu yanayi na ambaliya abin da yake biyo baya shine barkewar su cutuka masu nasaba da amfani da gurbataccen ruwa. Wani matakai yake dauka?
Duk lokacin da muka samu irin wannan muka ɗebi mutane aka kai su gurin da zasu dace gurin da su makarantu ne idan da ruwa a gurin to alhamdulillah alhamdulillah idan kuma ba ruwa mai girman gauna zai ba da umarni ga ma'aikatan ruwa ta jiha lalle lalle a je a samu musu ruwan kisha mai tsafta domin a tabbatar an gujewa barkewar wata cuta sannan bayan wannan za a umarci ma'aikatan lafiya ta jiha ta je ta wa wani waɗansu wuraren ma har abin da ake kira asibiti din nan mai tafiya shaka tafi ana dan tsayawa a kai malaman asibiti su zauna su duba mutanen nan su ba su magani gwamnati bata zauna ba domin an yi tabbatar da mutane cewa a yi kokari a yi duk abin da za a yi kowa ya gurgurdan ikonsa a mutane da suke kusa da bakin bangaren kogi don Allah su bar wurin ko kuma inda ake ganin cewa akwai abin da za a yi to inda aka cike magudanan ruwa a yashe su su duka waɗannan fadakarwar ana yin su
ya tsalace bara kwatankwacin kusan wannan lokaci a tattauna da muka da shi gwamna Badaru ya ce an bawa wasu kwararru suna nazari domin hukumomi masu kula da sha'anin yanayi shekara da shekaru ana ta kawo shawarwari cewa akwai bukatar sauyawa garin Hadejia Matsuguni saboda wannan wato hanya ce ta ruwa ina wannan zance kwana
to gaskiya ne a lokacin su a Hadejia masana da suke yan asalin Hadejia suka zauna suka yi duba meye yake jawo da wannan al'amari yaya ina ne ma za a yi maganin sa ko ni kaina mun ya sani mun zauna da mutanen nan aka fayyace reportin nan aka ware wanda yake gwamnatin jiha za ta iya aiwatarwa aka ware wanda gwamnatin tarayya za ta iya aiwatarwa shine dalilin da yasa kaga an siyo waɗannan excavators guda biyu yana ɗaya daga cikin abin da wannan report ya bayar report din bai bada wata shawara cewa za a sauya garin Hadejia Matsuguni ba gaskiya
Madalla a gaida Muhammad Ibrahim kware da wannan hirar. Wani rahoto da hukumar yaƙi da yaduwar cututtuka ta Najeriya ta fitar ya ce cutar shawara ta yi sanadiyar mutuwar mutum 14 a jihohi 10 da ke fadin kasar tun daga watan Janairu zuwa Yulin wannan shekarar ta 2022. Jami'an lafiya dai na ci gaba da fadakar da jama'a akan cutar da kuma bayyana muhimmancin yin rigakafin ta. Ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar daga Abuja.
A wani bincike da hukumar ta yi an samu mutum 1,179 da ake zargin sun kamu da cutar a kananan hukumomi 416. Jihohin da abin ya shafa sun hada da Abia, Bayelsa, Benue, Imo, Kaduna, Katsina, Kebbi, Taraba, Yobe da kuma Zamfara. Babban jami'in kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu ya mana karin bayani game da zazzabin shawara.
Ciwo ne wanda kwayan virus take kawowa wanda idan infected sauro wanda yake da da wannan ciwo ya ciji mutum za a iya samun sa kuma bincike ya nuna cewa ciwon nan yafi shafar nau'in jinsin namiji akan mace yawanci yafi tasiri a matasa yan kasa da shekara 30 akwai sauro da ake ce mishi Aedes da kuma Homologous mosquito wannan sune species din sauro yawanci a dazuka aka cika samun su ya ake yi a gane mutum yana da ciwon nan shine akan samu ciwon kai ido yakan kada yayi rawaya ko yelo jiki yakan zama ba karfi akan samu daukewar yawu ko yawan yawu a baki wani lokaci ya tsanani akan samu amai da mutuwan jiki idan aka bari ba yi wannan treatment na wannan abu ba wani lokaci a cikin kwana 10 in abun ya tsanani ya zo da karar kwana za a iya mutuwa
a nasa bangaren Dr. Abubakar Sa'id ya ja hankalin mutane game da daukar matakan kariya kan cutar
duk wasu matakai da za a bi na kariya daga cizon sauro su ake dauka gyara magudanar ruwa inda ruwa yake taruwa ko sirkuki haka na ciyayi duk dai inda sauro zai samu ya shiga ya kyankishi so tsaftar muhalli tana ɗaya daga cikin matakai na farko sannan amfani da gidan sauro da amfani da kuma magunguna na kashe su sauro din da ake amfani da su kala-kala ga sunan wanda an tabbatar sai wanda aka tabbatar da ingancin su da hukumomi daban-daban da suke tabbatar da ingancin magunguna sai kuma rigakafi da ake bayarwa shi ma yana bada kariya sosai ta wannan cuta ta yellow fever.
Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba yayi karin bayani game da rigakafin cutar shawara.
Rigakafin nan muna bada shi tun ma a farko ma na yarinta. Shi ana bawa yaro idan ya kai wata 9. Sannan kuma idan mutun ya munyanta shi ma kaman yanzu haka da ake cikin halin da ake cikin da ake samun ta to akan yi campaign a bada yellow fever ga mutane wa har da su biyu haka. Babban aikin da jama'a ya kamata su yi kansu shine ba ma wasu jira cewa sai an samu jinyar za a zo a dauki mataki akai ba. Kuma din inda aka samu cases da muka hada gwiwa da hukumar NCDC wanda ita ce take gano bayanan, to idan aka samu wannan cases shine sai a yi gangami gaba daya a aje a tabbatar da cewa kamar an killace wajen kenan ta bangaren rigakafi.
A wani bangare na kokarin tallafawa Najeriya wajen gudanar da aikin rigakafin cutar shawara, hukumar lafiya ta duniya ta ce za ta gudanar da rigakafin cutar a Ogun, Gombe, Kano, Adamawa, Bayelsa, Borno da kuma Enugu kafin karshen shekaran nan. Duk da haka kungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa cutar shawara na da rigakafi mai matukar inganci da kuma saukin kudi. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hawwa Umar. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Mahmud Ibrahim Koriyai da manajan darakta na kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar Jigawa, Josco Alhaji Rabiu Khalid, wanda ya fara mana ƙarin bayani kan yadda suke sayarwa da manoma taki. A cikin shirinmu na wannan makon, Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka.
Da yadda aka saba gani shine idan damuna nan ta sako kai ko ta yi tun daga farkon ta gwamnati tana wani tanadi har kaddamar da ma sayan taki ake yi, wato raban taki ake yi na shekara. Misali gwamnati ya je a yi taro da masu ruwa da tsaki da sauransu, daga baya a ci gaba da sayarwa da sauransu. An daina wannan tsari ne shine sa kamar shi wannan taki da wannan kamfani na kuke sirwa bai kai ga kofar manoma ba, musamman ƙanana din nan.
A'a, shi takin zamani kamar yadda ka sani, kamar yadda na gaya a jihar Jigawa, mu tsarin da gwamnati yayi saboda gwamnati yana so kowa ya samu kayan nan, kuma gwamnati yana so yayi adalci akan kayan wannan. Yau ba za a ce sai dan siyasa zai zo ya samu taki ba. Ba raban taki za a yi ba, ba komai za a yi ba, ba dan siyasa za a sayarwa ba. Kai da za ka zo ka sayi taki kai manomi ne. Saboda haka takin nan yana nan a cikin sto. Duk wanda fa zai siya kofa fa a bude take. Da dan siyasa da wanda ba dan siyasa ba, da shi kansa manomin duk da an dai har committee ya tabbatar cewa kai manomi ne. To ka zo ka sayi taki.
To kamar yanzu za a iya cewa gwamnati yanzu ba ta irin wannan subsidy din. Misali na san da ta kan saya a hannun kamfanoni ire-iren ku ta sayarwa manoma a rangwame, misali mai farashi mai rangwame, misali fiye da kasan kasa da yadda ake sayarwa akan a farashin ku. A yanzu a Jigawa ba irin wannan tsarin ne, misali sai dai ni da kaina in je in saya.
Tsarin wato tallafin da aka yi kenan. Ai idan ka duba, idan misali sai da wannan takin zamani kamar yadda wasu jihohin suke sayarwa, kamar yadda wasu guraren suke sayarwa, suna sayarwa 20,000, 22,000, 23,000 har 5,000. To mu ma da zamu haka. Amma saboda maganar cewa a sauƙaƙawa manomi, shine mai girma gwamna sai ce takin nan 15,000 ku za ku sai da yan jasku. Ribar ba ita bace kahin bayan kafa gwamnan kamfani. A'a, a samarwa manomi kayan kuma mai inganci yanda manomi zai samu, shine makasudin kafawar kamfani.
To baya ga daidaikun manoma matsakaitan su da kanana da manyan su da suke aka ba su sukunin su abin nan, kamar hukumomi sukan zo su sayi, misali kananan hukumomi dan su baiwa jama'a su ko su sayarwa jama'a su ko kuma ya
bi. A'a, wato Arab Mahmud, idan ka duba tsarin yanda yake, muna so mu nuna cewa babu allocation. Allocation shine yau ka ce ka ba karamar hukuma guda kaza ta zo ta sayi kaza. A'a, ko kuma ka ba wannan kungiya kaza ta zo ta dauka ya ta sayi kaza. An bar shi a bude. Kowanne manomi, individual manomi, zai iya zuwa ya saya. Yau kamar misali idan chairman yana so ya tallafa mutanansa, zai iya fitar da kudi ya ba su kudi su kansu su zo su saya. Saboda me? Saboda ba ma so takin wannan ya kauce.
Amma ba da sunan karamar hukuma ba.
Ba da sunan karamar hukuma ba. Ba da sunan karamar hukuma ba. Zai iya yin wannan ya tallafa musu shi ya san yanda zai tallafa musu amma so muke yi manomin ya zo ya saya da kansa saboda me saboda kayan gashi nan yana nan yana nan a yanzu haka da nake mazancin nan idan ka je shaguna shaguna musto din mu a jihar Jigawa karamar kuma nan ta 27 zaka je ka sayi taki
kamar bayanan ka sun nuna didda Jesco company ne mai zaman kansa amma kuma baya samun dauni daga gwamnati kaman yana rike kansa da kansa ne ina kuke samu kudaden da kuke yin hidiman nan
what abin da ya faru shi wannan company an kafa shi tun 1994 to yana nan dai yana tafiyar a hawainiya ba shi da jari mai karfi ba shi da abunan haka dai dan yana cikin dan abunan din gwamnati sai abun da gwamnati ta bayar ake dan jalaftawa to amma bisa tsarin mai girma gwamnati da ya zo da ya hau kan kujerar mulki sai ya ce to wannan kamfani ko ai ya kamata lalle lalle a kara masa karfi ya samarwa jama'ar jihar Jigawa kayan noma mai inganci sai ya kawo tsarin cewa a aro kuɗi akwai abin da ta babban bankin Najeriya CBN ta tsara commercial agricultural credit scheme daga nan zaka iya aron kuɗi to sai aka aro kuɗi daga wannan guri aka zo aka ba kamfani take sayan kayayyakin wannan an dan fara daka dan ya ga mata aka kara mata aka kara mata
wannan su spiky sibas suka ba ku
to an karbo kamar naira biliyan 2 da 100 da miliyan 500 aka zo ake juyawa ake abunan da yazo ya hauko gwamnati to bisa tafarkin da ya dora kamfanin nan yanda aka zo ake tattalin abubuwa ake juyawa ake tattali ake samu kayan nan ana abunan shi kamfanin nan baya cikin budget din gwamnati ba a bashi kaso daga cikin budget din gwamnati amma wannan abun da aka bayi shine yake juya shine yake jalautawa da dai sauransu a yanzu a zancen da nake maka mun biya kamar naira biliyan 2 don miliyan 500 din nan ina gaya maka nan da wata 2 kamfanin wannan zai biya wannan
riba kuma ari ta mata
saboda haka duk wani abun da ya rage kuma na kamfanin wannan ya zama jarin kamfanin
masu sauraro anan zamu da tsaya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Alhaji Rabiu Khalid da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kori sai kuma Jule Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
a gaida Muhammad Hafiz Baballe to yanzu kuma bari mu karanta muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
to wasiƙa ta farko ta fito ne daga baban gida Buba Fajewa ta kai wanda yake biyoyi Hausa muna ƙara roƙo ga masu hannu da shuni da su taimaka wa waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ta shafa a jihohin Najeriya kamar Kano Jigawa da Gombe da fatan kira na zai je gun waɗanda suka dace sai saƙon Mahmud Saliu ƙauren namo da jihar Zamfara wanda yake yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku da ƙungiyar masu dakon mai reshen arewacin Najeriya suka shiga wani abin damuwa ne matuƙa duba da yadda yajin aikin zai iya haifar da ƙarancin man fetur a yankin muna kira ga hukumomi da su gaggauta biyan dalalan haƙoƙinsu don su janye wannan yajin aiki sai kuma saƙon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce ambaliyar ruwa da ke neman zaman ruwan dare a Najeriya muna roƙon Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙi a ƙarshe sai saƙon Sani mai langa-langa ya wuri wanda ya ce muna jinjina wa masana kimiyya daga ƙasar Burtaniya akan gano wata hanyar da za a ƙara samar da kodar da ake samu don dasawa ga masu buƙata ta hanyar sauya nau'in jinin jikin gaɓoɓinsu da fatar Allah ya sa binciken ya kai ga samun nasara
to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
to Maryam a takaice ma'aikatar tsaron Rasha tana shirin siyo miliyoyin rokoki da makama a tilari daga Koriya ta Arewa saboda yaki da take yi a Ukraine a cewar wani bayanan sirri da ma'aikatar leƙen asirin Amurka ta bankado Wani jami'in Amurka da ya nemi a saka sunansa da ya tsokaci akan bayanan sirrin da aka gano ya faɗa a jiya Litinin cewa yanzu da Rasha ta koma ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta zama saniyar wari, hakan na nufin sojojin Rasha na ƙara shan wahala daga ƙarancin kayan yaƙi a Ukraine, saboda a wani ɓangare ba ta iya aika kaya da kuma takunkumai. Sakatariyar harkokin wajen Burtaniya Liz Truss tana shirin kama aiki a matsayin sabuwar Prime Minister Burtaniya, inda za ta maye gurbin Boris Johnson a lokacin da ake fama da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar makamashi. Johnson ya kai gabar da zai murabus a hukumance ga sarauniya Queen Elizabeth ta biyu a Balmoral Estate a Scotland. Kana daga bisani sarauniyar za ta naɗa Truss a matsayin Prime Minister.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shira. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyar mu ta yau Nashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.